Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin talata 29 ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16. Har wa yau kuna iya jin shirin ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin a yau
Sarfila Hashin Gumel
da Halima Jumrau.
Kamar kowace ranar Talata dai, shirin yau da gobe akan ilimi ne. Saboda haka, yau zamu duba yiwuwar karantarwa da harshen iyaye a makarantu. Shin yin hakan zai taimaka wajen magance matsalar tabarbarewar ilimi? Yin hakan zai taimaka wajen yaki da jahilci? Yara za su fahimta da maida hankali idan har sunan su na gida ake koyar da su? Muhawarar mu ta yau kenan a zauren matasa.
Harshen da ɗalibi ya fi fahimta, shi ya fi dacewa a fara koyar da shi zuwa ga harshen da bai sani ba. Inda yau yaron Bahaushe shi ma za a samu wani goyon baya da za a koyar mishi da Hausa, zai fi mishi sauki.
Anya kuwa wannan abu ne mai yiwuwa? Anya kuwa koyarwa da harsunan iyaye zai dore musamman ma a kasashe masu kabilu da yarurruka da dama kuma daban-daban?
Kuma idan ka ce ka dauki wannan yaran ka tsaya a kansa lalle shi ne za a dauka amfani da shi, yaya sauran kabilun za su ji? Saboda haka maimakon gyara sai ka shiga kaburna.
Halima Abdullahi na tafi da filin dafe-dafe, amma kafin ku ji yadda ake yin dambun zogale da dawa, filin matasa masu basira na tafi da labarin wani matashi mai sana'a ɗaukar hoto daga zindar ƙasar Jamhuriyar Nijar. Sannan ku ji amsoshin tambayarmu ta jiya akan farfaɗo da ilimi ta hanyar koyarwa da harsunan iyaye. Ku kasance tare da mu, ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Sarfili, yau ina ka jeho Jamila ne? Jiya an ji ta daga New York.
Jamila tana New York ai.
Kuma yau
kamar da
ake ta sawun giwa ta kani raƙumi.
Haka.
Suna can suna neman tattaunawa da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari.
Haka ne, shi sa ta kyale mutu amma ba wani abu ai.
Ai ka ji na ce sawun giwa
ta kani raƙumi to shi kenan. Haka.
To da farko ga hilin matasa masu basira. Baƙon hilin namu na yau wani matashi ne gwanin ɗaukan hoto a zandar ƙasar Jamhuriyar Nijar. Tunda waƙa aka ce ta yi daɗi a bakin mai ita, ga matashin da bayani.
Assalamu alaikum. Sunana Jani Inuwa, malam ɗan kaka. Amma an yi sani na da suna Ojo na titin Bugaji. Ina nan da magaram ƙasar Jamhuriyar Nijar. To a gaskiya dai ni matashi ne zuka matsayin shekara 30 da yanka. Da farko dai sana'a na fara ne da ta gidan waya. Muna ce mata kabin telefonik. To lokacin na a nan zandar guda uku haka ce wanda take aiki. Hatta komo ta dawo guda ɗaya. Ita ce ake ce ma tele center. Nan gidan buga waya inda za ka je ka ba da kuɗi a buga maka waya. In ka ida ɗan kenan. Muna kiran shi da business center go. To wannan aiki shi ne na fari. Ina yin shi har lokacin da salula ta shigo. Kuma da salula ta shigo kenan wannan guri. Yanzu ya zama sai da tarihi saboda za a nan a dama garam in ka ce ka nemi gidan buga wannan waya na kan titi babu shi saboda salula ta ɗauke ma kowa abin in jiyar samari da 'yan mata da tsoho da tsohuwa da lattijo da yaran da mu matasan kowa da salula a hannun shi kenan babu dama ka je gidan wata waya kamar lamba a buga maka yanzu komi a hannun mu muke yi. Da muga harkar salula ta zo kenan kuma dole mu canza sana'a. A lokacin nan kuma sai na tunanin ya kamata in yi. Sai na tunanin ya kamata in shirya ma kaina wata sana'a wanda tunda a lokacin nan dai ina tunanin zuwa gaba aure zan yi. Ina so in sami iyali ni ma dai in zama kamar kowa ne cikakken mutum. Sai na ce ya kamata in zaɓi sana'a wacce zan yi. A kowane aboki na ana ce mishi Jaku. Yana abin harkar kamara bidiyo wannan ta ɗaukan wurin aure da suna. sai ni ne mai shawara nake shi ina so in zo in kama mishi in zama yaro a gurin shi in rika mishi in rika tafiya tare ina kama mishi in ga yadda ke aikin wannan ya amince mu da haka nan muna zuwa yau da gobe kamar yadda su mishi na ku yi kawai cikin ikon Allah wata rana sai ta kai yawan kyauta ne ke ce mu da kawai dai ma ina iya zuwa in je in tun da ya ga in je ne aikin in ne je ne aikin aikin yana mutane suna karbuwa da shi muna nan hatta kai Allah sani ma da na kai gurin da na kai sai na ga ya kamata ni ma kuma in samu in rinka zuwa tun da lokacin da akwai gurare inda ake ba da hayal ita kamera wannan ta bidiyo sai nace to ya kamata in rinka zuwa ina amsa ni ma ina jarabawa ina yi da kaina da na ga ya mushi haka shi dake a matsayin uban gida na sai ce mini ya amince sai ce mun kawai in je da kai da rinka zuwa ina amsa kamera in naje amshika in naje sai amshi kamera haya dan abin da na samu in zakka goma ce aka bani sai dauki zakka ba mai kamera zakka biyar a haka dai na rinka samu ina yi hal na samu aka samu a cikin garin Damagaram yanzu dai ana cikin Damagaram in kika ce harkar foto ko kamera in kika ce zo cikin bugaje a gaskiya ba wani bai sanni ba
to yaya karantarwa da harsunan iyaye zai taimaka wajen bunƙasa ilimi da kuma yaki da jahilci ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook
karantarwa da harshen Hausa a kasashen da Hausa ta fi rinjaye zai taimaka kwarai wajen gane karatuttukan da ake koyarwa a makarantu saboda harshen da al'ummar suka saba da shi ne ake koyar da su sako daga Albashir Yakubu ta Fawo Balewa
Hakika yau da gobe karantar da harshen Hausa a makarantu yana tasiri kwarai da gaske wajen yaki da jahilci domin yin hakan yakan koya wa Hausawa rubutu da karatu yadda za su tahiyar da al'amuran su na yau da gobe sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma
Zai kyautata wajen sauran fahimta domin duk wanda kake koyar da shi da yaransa zai fi ganewa da fahimta a kankanin lokaci sako daga Muhammad Hassan Murtala Fulka
Babu wani alfanu a ciki indai da harshen Hausa za a koyar. Turanci kawai shi yahi dan shine ya zamo tamkar ruwan dare mai game duniya a ko ina kaje zaka iya aiki da shi. Sako daga Saifullahi Saifdin Keti.
Tabbas koyarwa da harshen Hausa shi zai ƙara taimakawa dalibai ma wajen fahimtar abin da aka koyar musu. Misali, ko da abu ne aka faɗa da turanci, ba kowa bane yake ganewa da wuri. Amma idan aka fassara shi da Hausa za a yi saurin fahimta sako daga Sali Muhammad Sali da Mariola shugaban matasan da Mari
a gaskiya yau da gobe wannan maudu'in naku yayi idan muka duba kasashen da ke amfani da harshen su wajen karatu da sauran mu'amaloli zamu ga cewa sun ci gaba nesa ba kusa ba sannan babu jahilci sosai saboda kowa na fahimtar komai cikin harshen da yake ji Idan har a makarantunmu na yau za a sauya tsarin zuwa yaran da muke ji wannan zai baiwa dalibai da dama samun damar anhwana ba kamar yanzu ba da zaka samu dalibin da ya kammala secondary ba tare da ya iya komai ba domin baya fahimtar yaran turanci wanda da yaran da ya iya ake yi da ko bai koya ba zai wa idanti da ilimi mai yawa da zai cire shi daga sahun jahilai sako daga Usman bin Affan da Maturu
Tabbas haka ya kamata saboda mu da ke karatu a kasashen Larabawa ana koya musu komai da Larabci ne duk abin da ake da Turanci suna koyawa da Larabci kuma ni kaina idan na samu dama wallahi sai na koyar da Hausa a jami'a sako daga Musti Hassan
Lallai koyar da yara wasu darussan kamar na kimiyya da fasaha da kuma lissahi suna da mahimmanci a koyar da su da Hausa amma darussan harshe da zamantakewa lallai ya dace ne a koyar da su da harsunan waje domin gogewar yaran ga waɗannan harsuna ban kiba wasu su ce ai harshen nan na gida an saba da shi to ire-iren waɗannan mutane ya kamata su gane cewa yaranka na gado shine wanda zai sauƙaƙe maka fahimtar aikin da zaka yi Dan su darussan kimiyya da ire-iren su suna buƙatar a fahimce su yadda ya kamata ne. Sako daga Abubakar Lawal Zube Katsina, malami a makarantar Jikaka Dawo da ke Matazu. Shin karantarwa da harsunan gida wato harsunan iyaye zai taimaka wajen magance matsalar tabarbarewar ilimi? Yin hakan zai taimaka wajen yaki da jahilci? Ko kuma zai taimaka wa yara su ƙara fahimta da maida hankali ko kuwa? Ga yadda tattaunawa akan wannan batu ta kasance a zauren matasa a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na jihar Naija Mustafa Nasir Batsari wanda ke tare da
Muhammad Ahmad Abdullahi shugaban makarantar Waziri Primary School da ke nan cikin Garmina.
Sai kuma
Musa D Sarkin Kaji malami na wucin gadi a kwalejin ilimi da ke jihar Minna.
Sai kuma
Abdullahi Umar Babawa Sambo malami a makarantar Justice Fatilami Abubakar College of Art and Islamic Legal Studies.
To bari in fara da kai malam, menene muhimmancin koyar da ilimi ga har wato koyar da ilimi da harshen uwa musamman harshen Hausa a nan arewacin Najeriya ko kuma kasashen da ake Hausa take da tasiri sosai?
Assalamu alaikum. Kamar yadda aka ce, duk harka na koyarwa wani abu ne da ya kamata ɗalibi ya fara daga abin da ya sani zuwa ga abin da bai sani ba. A duk lokacin da aka zo koyarwa, misali malamai ko kuma manazarta suna ƙoƙarin nuni da in har ana son a ci burin wannan koyarwa, to a kullun abu ne da za a fara daga abin da ɗalibi ya sani zuwa ga abin da bai sani ba. In ko haka ne abin yake, to kenan daga harshen da ɗalibi ya fi fahimta shi yafi dacewa a fara koyar da shi zuwa ga harshen da bai sani ba. Misali, akwai ƙasashe daban-daban da yau in za su fara koyarwa ko kuma har ƙarshen koyarwansu daga wannan harshen nasu suke amfani da shi har su sauke karatunsu. Misali, in muka ɗauka a nan Japan, za a samu ɗalibi ko kuma ma ba ɗalibi ba, malami, cikakken malami har zuwa doctor ko professor, wanda in aka bibiya bai ma jin turancin, sai dai wannan yaran nashi na Japananci. Kuma in aka bincika duk abin da ake so na ilimi daidai gwargwado zai faɗa a wannan harshen nashi. To mu dawo ga nan gida Najeriya. In aka ce muhimmancin harshen uwa, sai mu ga kamar abin da gangan masu hannu da shuni ko kuma da gangan wanda alhakin hakan ke kan hannunsu suke yi. Misali, a 2001 National Policy of Education ya ba da muhimmancin cewa in har za a fara koyarwa, har ga yanzu abin da ke kenan, in har za a fara da koyarwa dole ne a fara koyarwa daga harshen uwa, daga primary na ɗaya zuwa na uku. Me yasa aka ba da wannan muhimmancin? Saboda me ɗalibi an san ya fara ya taso ne daga gida bai da wani abin da yake fahimta sai harshen shi, sai yasa wannan policy ya mai da hankali cewa ɗalibi a fara koyar da shi daga primary 1, 2, 3 daga harshen uwar shi. To in har an fahimci haka nan, to me zai sa ba za a ci gaba daga wannan harshen uwa har zuwa ƙarshen primary din shi ko kuma ƙarshen secondary din shi ba, don a ga cewa ya samu ginshikin wannan karatu nashi sosai. To amma sai a lura, misali in aka zo koyarwa ga ɗalibi, yau Bature in zai koyar ma yaron shi misali haɗa kalma, misali ya ba da ɗalibi cewa ɗalibi ya haɗa ya karanta abin da ake kira alphabet da Turanci, ABCD din nan, harufa, inda duk ɗalibi zai haɗa ABC ya bada ma'ana wata kalma. In har wannan ɗalibin Bature ne ko kuma Bahaushe ne, kalman da duk zai yi kokarin haɗawa zai nemi ya haɗa kalma da yaren shi ne. Misali, akwai binciken da ya nuna yaron Bature yana kokarin haɗa kalma, abinda zai fara haɗawa da ya haɗa A, da ya haɗa C da A da T sai ya samo cat. Me cat yake nufi? In aka tambaya yaron Bahaushe ba zai san abin da cat yake nufi ba, sai wannan yaron na Bature. Shi kuma saboda sanin wannan kalma na cat da Turanci a yaren shi, sai yasa ya samu sauƙin haɗa wannan kalma na Turanci. To haka nan ma muke kokari, inda yau yaron Bahaushe shi ma zai samu wata kalma, za a samu wani goyon baya da za a koyar mishi da Hausa, a ce ya haɗa wata kalma da Hausan, zai fi mishi sauƙi da a ce ya haɗa kalma da Turanci. Saboda ko ya nemi ya haɗa kalman Turancin bai san abin ma da zai faɗa, bai san abin da zake so ya haɗa ba. Amma in ko abin da ya riga ya sani ne, to wurin haɗa ma sai ya same shi da sauƙi.
Assalamu alaikum. Malam, kai lecturer ne a kwalejin ilimi na horar da malamai, ya kake ganin wannan bayani yana da tasiri sosai a ce a koyar da ɗalibai da harshen su, misali harshen Hausa a Najeriya ko kuma arewacin Najeriya?
To alhamdulillah, kamar yadda Malam Abdullahi ya yi bayani, harshen uwa yana da tasiri, yana da mahimmanci a samun fahimta na ɗalibi. Mukan samu matsaloli da dama wurin ɗalibai wajen fahimta. Misali, idan muka ɗauki hukumar jarabawa ta ƙasa, bincike ya nuna shekara ta 2009 an samu matsaloli da dama a wannan lokaci, ba don komai ba, saboda rashin fahimta na ɗalibai. Wannan ya kawo koma baya wurin sakamakon jarabawansu. kuma binciken da ta nuna shine yaro ko in ce dalibi zaka ga a bashi tambaya da turanci babu abin da ke zuciyarsa ya zai ya karanta ta da Hausa saboda ya fahimce me ake nufi da ita shine matsalarsa. So kuma wannan gaskiya babbar kalubale ce a gare mu. Yana da fa'ida idan ya zamto an ba da fifiko akan fahimtar dalibi da harshen uwa kamar yadda ainihin tsarin a koyar da ilimi ya tanadar a fara koyar ma da dalibi tun daga harshen uwarsa ya fahimci me ake nufi. Idan muka kalli kamar kasar China muka koma waɗannan kasashe zaka ga da yaransu suke koyarwa. Kuma wannan ne ya ba su hurumin cewa kaga yaro dan karami ya sarrafa abinda anan wanda ya gama jami'a ma ba zai iya sarrafa ta ba. Kwas shi ya riga ya santa da harshen sa, so dan haka ba zai zama mai wani sabuwar abu ba. Misali idan muka dawo nan gida Najeriya, ai kaga a harka ta ilimi akwai matakai daban-daban. Idan muka kalla zaka ga muna da unguwan zomomi waɗanda su ba su yi boko ba, kuma waɗannan unguwan zomomin da muke da su akwai unguwan zomomi waɗanda ya zamto suna harkar boko sun koye ta abokance. To amma waɗannan ba su koya ba saboda me harshen su ya nuna musu, al'ada ta nuna musu, sai kaga fahimtar su da ganewan abun yafi wancan da yayi domin me an koya masa da yaran da ba yaran da ya tashi da ita ba. So a zahirin gaskiya kalma ta uwa a fara koyar ma da dalibi yana da tasiri matuka domin shi zai bashi fahimtar kwakwalwarsa ta dauka da wuri. A kuma duk lokacin da ya tashi karatu koda ko da wani harshe yake karanta zai yi tunanin kai ai wannan da harshe na abu kaza yake nufi, ya zan yi in sarrafa shi ya koma harshen Turanci. Wannan shine ainihin kalubale da muke fuskanta a harkar ilimi, kuma muna kyautar da tan idan masu hannu da shuni da masu fada aji masu ruwa da tsakiya harkar ilimi su ba da muhimmanci da fifiko akan fara koyarwa da harshe na uwa, wannan zai taimaka wa kasa baki da
kafin mu jawurin haidu masa. Na ga Malam Abdullahi yana daga hannu, kana da wani karin bayani ne?
Eh, akwai dan haske da nake so nuna kadan wanda dangane da abin da ya tabo cewa misali kasa kamar China tana amfani da harshen sa. To akwai wani bincike da muka taba samu 2007 wanda ya nuna a da Najeriya akan same ta wurin kwazo da wasu abubuwa saboda me, kamar wani bincike da Bambose yayi ya nuna wannan bangare da ya koyar ma yara dalibai na primary na shekara 6 ya koyar ne, yayi kokarin koyarwa ne da harshen Yarbanci zalla, inda ya nemi ya ga irin sakamakon da zai samu. Wayannan bangaren da aka koyar ma na harshen Yarbanci sai aka samu gagarumin rinjaye na cigaba da fahimta. To ɗayan bangaren kuma da aka koyar masa da Turanci sai ya zo ya zamanto irin fahimtar da wancan bangaren suka samu bai kai na wannan ba. To har a yau a wannan kuma binciken akwai wani taro da aka yi na duniya gabaki daya, Second International Science Show da aka yi, sai aka samu kasan Japan ita ta zo na farko a wannan bincike da aka yi. Yan primary ne aka tattara aka yi musu gwaji akan science knowledge, ilimin sa kimiya. A wannan binciken sai ya zamanto yan Japan su suka zo na farko. Kana tunani wa za su zo na karshe? Ba a samu na karshe ba, ka je ka bincika lokacin da aka yi wannan binciken 2007 Najeriya ita ta zo na karshe. Kasan Najeriya ita ta zo na karshe, me ya kawo haka? Saboda me duk kasashen da suka je wannan lokacin da harshen su kusan duka da harshen su suke koyar ma daliban su, sai mu Najeriya aka samu harshen aro da shi ake koyar ma dalibai. To yaran mu sun taka rawan gani, amma me a ƙarshe suka zo? Japan din nan da nake baka misali su suka zo na farko. Bincike ya nuna yau in ka tafi Japan zaka samu mutum, kafin ka samu mutum ɗaya da ya iya turanci sai ka hada 10 da basu iya turanci ba. To amma me koyarwan su tun daga primary har zuwa matakin ƙarshe da Japaninci suke koyarwa. To wannan ma shi ma ya zamanto kalubalance a gare mu ga masu fada aji da mu tsaya mu yi nazari kan waɗannan abubuwan. In har muna kishin ƙasar mu, me yasa yau in aka zo wani taro ko kuma ana neman a wayar da kan jama'a ko kuma a kawo a jawo hankali a yi fadakarwa kan abin gan gwamnati ko wani abu, me yasa ake amfani da waɗannan harshe na uwaye? Me yasa ake koma ai amfani da harshe irin na Hausa, Yarbanci a kafafen labaran mu domin me? Din an san da shi mutane suka fi fahimta.
Anya kuwa wannan abu ne mai yiwuwa? Anya kuwa koyarwa da harsunan iyaye zai dore musamman ma kasashe masu kabilu da yaruka da dama da kuma daban-daban?
To akwai kalubale kuma akwai tunanin cewa za a samu nasara akan wayannan. Babban nasara da ake ganin za a iya samu akan wannan shine yaro zai iya fahimtar abubuwan da ake son a koya masa cikin sauki. Saboda akasari abubuwan da ake koya yara ana koya musu ne ta cikin yaran da basu fahimta ba. Saboda haka za a kai musu wani abu da ake cewa conceptual understanding da ba su iya ba. Idan aka koya musu cikin Hausan ko kuma cikin Yarbancin ko Inyamurancin ko dai wani yare nasu na gado, to lalle za a iya fito da wasu abubuwan da ake son su koya wanda ke ya fi daidai da fahimtar su. To shi ake kira naturalistic learning, daidai da fahimtar su. abin da suka sani, abin da suka iya, duk wani abin da ake son a koya musu, duk wani tunani da ake son su dauka, to lalle lalle za su iya dauka saboda da yaran su ake. Kuma tari da yawa an riga an gwada wannan a wurare da yawa a duniya. Babs a Najeriya, Babs famfon waya ya haka a jami'ar Ife, inda ya nuna cewa yaran an koya musu harshen su na iyaye sun fi iya fahimtar abin da ake koya musu, sun fi iya dauka, sun fi iya kuma tunawa da wannan abin, saboda wannan abin da aka koya musu yayi daidai da tunaninsu. Kuma kasashe da yawa na duniya duk da irin wannan tunanin suke tafiya, China, Japan, Iran, Pakistan, India, duk wa'annan kasashen ana koyawa yara ne da yaransu na gida, yaransu na iyaye. Hasali ma za ka cewa kasashen da ake koyar da wani yare ba na gida ba, ya kasashe ne da aka yi musu mulkin mallaka, wanda Turawa na kasashen yamma suka zo suka danne su, suka musu danniya, suka kwace kasar, suka zo suka tilasta musu dole su koyi yaran wa'annan yan mulkin mallaka. To shi yasa aka samu wannan cewa yanzu an tashi an zo dole ake amfani da wannan. Wannan shi ne nasara. Nasara kan cewa idan da aka koya yaro da yaran da yake nasa ne na iyaye na gida, to wannan yaron zai fi fahimtar abin da ake koyawa, zai fi iya rike shi, zai fi iya ganewa. Amma kuma akwai kalubale. Kalubale shi ne ƙasar da take da jama'a daban-daban, da mutane yare daban-daban. Yaran wa za ka ɗauka ka ce shi za a yi amfani da shi a matsayin yaran gida? Kuma idan ka ce za a yi amfani da yaran kowace jiha ko kuma kowane sashi ko kowane gunduma na ƙasar, to kana nufin kenan baka yarda wani ya taso daga inda yake koma wani guri ba kenan. Brown da ba da misali da nan Najeriya. Sai ka ce dole akwai da Hausa. Yarba za su ce su masana da su yaran. Yamiriya za su ce su masana da nasu. Ijo za su ce suna da baya. Fulani za su ce suna da nasu. Kano da ma haka. Saboda haka a Najeriya wani yare za ka ɗauka ka ce za ka yi amfani da shi a matsayin manhaja? Wani yare za ka ɗauka ka ce dole wannan yaran za a yi amfani da shi a koya wa yara da wannan yaran? Kuma idan ka ce ka ɗauki wannan yaran ka tsaya a kansa lalle shi ne za a ɗauka a yi amfani da shi, yaya sauran ƙabilun za su ji? Saboda haka dole sai sun koya kenan. Saboda haka maimakon gyara sai ga shi ka ɓarna. Dalilin da ya sa, saboda kai da kake cewa Turawan mulkin mallaka ne suka kawo yaransu suka yi danniya, suka tilasta muke amfani da yaransu na mulkin mallaka, to sai kai kuma gashi ka ɗauki wani yare ka ɗaukaka shi fiye da sauran yarurruka wanda kuma su ma suna tasiri. Saboda haka mutanen da suke da wancan yarurrukan ba wannan yaren da kake amfani da shi ba za su yi ana musu danniya, ana musu mulkin mallaka su ma, tunda ke su ma suna da nasu yaran kuma suna da ƴancin su ma a koya yaransu da wannan yaran. To sai ka ce a'a, wanda yake kasar Hausa shi ya yi amfani da Hausa, wanda yake kasar Yarbawa shi ya yi amfani da Yarbanci, wanda yake kasar Inyamurai shi ya yi. To idan ka ce an yi haka, matsala biyu. Matsala ta farko shi ne baka yarda wani bai rabe ya zo inda Hausa suke ba kenan. Saboda idan ya zo inda Hausawa suke, ba fa da Yarbanci za a koya masa ba, da Hausa za a koya masa, sai ya koya, sai ya sake koyan Hausa. Kamar ka ce dole sai yaro ya sake koyan Turanci. Saboda ko Yarbanci ne ko Hausa ne zai koya. In dai ya bar gunduma da yake ya zo wani wuri, to dole ya koyi yaren wannan wurin. To kaga an koma dai gidan jiya na cewa dole sai ka koyi wani yare da ba naka ba kafin ka iya abin da za ka iya. Na biyu, abin da zai iya haifarwa shi ne a ina za a haɗu, ina ne wajen gamuwa? Kuma a matsayi na ƙasa, wato national level, wace jar da wani yare za a yi jarrabawar? Kana nufin kenan za a yi waye ta Hausa daban, waye ta Inyamurai daban, ta Yarbawa daban da sauransu? Kuma in an je university da wani yaren za a yi? So za a yi university ta Hausawa kenan daban, university ta Inyamurai daban, university ta Hausa. Haka dai, wannan shi ne ƙalubalen da za ka fuskanta a ƙasar da take multilingual, ƙasar da take da jama'a suna da yarurruka daban-daban, inda kuma kowane yare yana da nasu tasirin.
Prof.
Profesa Abdulla Uba da muke nan ya mana wannan bayani shi a wato Profesa Abdulla Uba na Jami'ar Bayero ta Kano. Sarfiliya na ga kana gada kai ko ka an fallasa ka ne?
Wato a wakan ce tayi ai. Wakan ce tayi
hali. Kada an fallasa ka.
A to ai girgakin fallasa ai.
Yau
na dan gada kai.
Irin rawan nan ta malamai.
Ta malamai yau wato ba kai da yawa ba kuma ba kai kadan ba.
To yanzu ga Halima Abdullahi da Hilin da Hedehe. Yau dambun zogalen da ake da dawa zamu ci. Ka shirya?
Bari mu ji irin sa.
To da farko uwar gida idan kika tanadi dawaki zaki wanke ta taski cire dukkanin wani datti da wata tsakuwa dake ciki sai a surfa wannan dawa. Idan aka surfa ta sai a kai a barza. Idan aka barza sai ki tankade ta. Idan kika tankade a nan gefe guda kuma dama kin riga kin hada madambacinki. Da a wannan fili mun sha kawo wa uwar gida yanda madambaci yake. To idan kika tankade sai ki yayyafa wa wannan tsakin dawa naki ruwa sai ki zuba a cikin wannan madambaci ki rufe ki tirara shi wanda shine hawan farko. Kuma dama idan an barza miki ita ayi miki kananan barji ta yanda zai yi kyau wannan dambu naki sai ki idan ya tirara sai ki sauke. Wanda a gefe guda kuma kin tanadi zogalanki da wadatacciyar albasarki da attaruhunki da mai da dan magi da kuma gishiri. To wannan zogalan naki danyen zogalanki idan kika gyara shi yanda ya kamata sai ki zuba a cikin wannan dawar taki turarariya. Ki kawo gyada ki ita ma da kika gyara kika daka ta ki zuba a ciki. Ki kawo magi da gishiri da dukkanin wasu sinadaran da kike bukata su ma ki zuba. Da dan attaruhunki da kika jajjaga ki zuba da wadatacciyar albasarki sai ki juya su hada jikin su. Idan kika juya su a wani mazubi ina ki haka babba wanda duk abubuwan nan da kika zuba za su cinye shi a ciki sai ki dan kara yayyafa ruwa a ciki dan abin nan ya kara hada jikin sa kuma yayi laushi kana kuma ki zuba dan mai. Idan kika zuba duk wayannan abubuwa suka hadu sai ki kara kawo wannan hadin naki da kika yi sai ki kara mayarwa cikin wannan madambaci. Kafin kuma ki zuba uwar gida ki tabbatar a kasan madambacin ki kina da isasshen ruwa wanda kika san zai turara miki wannan dambu naki wanda ba sai kina cikin aiki ba ki ji ruwa ya kare. To idan kika zuba kika kara hada madambacin ki sai ki bar shi ya turara ya turara ya turara yanda ya kamata. Da idan ya riga ya turara kusan sai in ce daga nan Anti Jamila da Anti Halima za ma ku iya jiyo kanshin wannan dambu nawa. Da daga nan zaki dan duba shi ki gani sannan ya nuna sai a sauki. Sai dai kuma ina shawartar uwar gida kamata yayi idan zaki ci dambu da dan wani ruwa a gefen ki ko kuma wani lemu wanda zaki hada wannan dambu naki da shi. Fatan uwar gida za a ci gaba da kulawa da girki a cikin tsafta a guri mai tsafta kai ba ma ta bangaren girki ba ta koma wani bangare.
Sarfilu mun zo karshen shirin namu amma da da lokaci jiya akwai nasiha ta musamman da kaso da kaiwa matasa akan shaye-shaye.
Oh, akan wannan kwarai da gaske kin san wani abu da ya mamaki Halima yanda naga mata yara mata wai suke shaye-shaye yanzu.
To har da matan aure.
Har da matan aure abin gaskiya babu daɗi.
Saboda haka dole ne kowa ya tashi a hada kai a hada karhi ai maganin
wannan. Ai maganin wannan kwarai da gaske dole sai mun fadakar da junanmu mun yiwa junanmu fada.
Masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Sir Phil Hashin Gumel
da Mr. Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer mu Nashwan Kale da abokin Daniel Monsieur Innocent ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah.
Wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA musani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.